ce ya Rasulullah karanta ma Qur'ani bayan kai aka sauko da Qur'ani yace ina son in ji shi ne daga wajen wani Abdullahi ibn Mas'ud ya dinga karantawa annabi Qur'ani yana karantawa har ya zo wajen wata aya sai ya ga manzo Allah yana hawaye yana zubar da hawaye yana cewa wato ya isa hasbu 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 ya isa haka ya isa haka kenan yana da kyau
idan dan ya yi karatu ce karatu
kana saurara sa to shi ma Ibrahim yace na kasance ina karanta Qur'ani ina karantawa babana Qur'ani duk inda nazo wajen ayat sijada idan inda akwai ayoyi gurare wajen guda nawa a cikin Al-Qur'ani 10 nake yin sijada yace sai sijada yace sai nazo wajen wata aya sai naga kawai yayi sijada a ƙasa akan hanya sai nace ya baba ka dinga yin sujjada akan hanya mana ai kamata yin sujjada sai a masallaci ake sai baban sa yace naji Abu Dharr Al-Ghifari sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wata rana shi inji Abu Dharr na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah wani masallaci ne na Allah da aka fara gina shi a duniya a masallatai ɗakunan Allah wanne ne na farko da Allah aka fara yin sa a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa al-baitul haram ɗakin Allah mai alfarma na makka shine farkon ginin masallaci da aka yi shi a duniya Abu Dharr sai ya ce da manzo Allah bayan shi fa manzo Allah ya ce sai Baitullah Baitul Aqsa Al-Masjidul Aqsa masallaci mai nisa da yake ƙasar Falastin wanda yanzu Yahudawa suka kwace shi Abu Dharr sai ya tambaye manzo Allah tsakanin ginin ɗaki mai alfarma na Makka da na Baitul Maqdis shekaru nawa tsawon kwana nawa manzo Allah ya ce tsakanin su shekara 40 ana an fara yin ɗakin Allah na farko a Makka sannan bayan shekara 40 aka gina Baitul Maqdis sannan shekara 40 sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi thumma haythu adrakatka as-salah fa salli fal ardu kulluha masjid manzo Allah sai yake gaya wa Abu Dharr yace duk inda amma duk inda sallah ta kama ka a fadin ƙasa kai sallah domin Allah ya sanya mun duniya ƙasa ko ina in yi sallah a wajen kaga baban wannan Ibrahim ya bashi amsa a aikace cewa ba wai sallah sai a masallaci lallai za a yi ba manzo Allah ya ce duk inda sallah ta kama ka ba sai ka je masallaci ba kai sallah Allah ya maye mun duniyan nan gab zan iya yin sallah a wajen ko ina ne to wannan yana nuna mana cewa farkon ɗakin da ake bautawa Allah a duniya shine masallaci na alfarma na Makka kamar yadda Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubaraka farkon ɗaki da Allah ya sa shi a duniya shine ɗakin Allah da yake Makka waje ne mai albarka fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim فمن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله يكتي وأتكن لكن الله أقوي أعيوي دسي بينا إرم واتو واتو جرم ونن تاج يكتي أقوي مقام إبراهيم في ندوسا دان نبي إبراهيم يتاكا أنا جنا كعبا Allah ya ce duk wanda ya shiga ɗakin Allah ya amince bala'i masa komai ba sai Allah ya ce walillahi 'alan nasi hajjul Allah ya wajabta wa mutane su ziyarci dakin sa wanda ya samu dama man safa ilayhi sabila wanda yake da dama zalla aka tambaye shi menene damar yace azzadu war rahila wanda yake da kudi yake da usiri kamar yanda yanzu ana yin package kana da kudin da zaka biya miliyan 8 ko miliyan 7 da zaka je kai aikin hajji to ka biya sai Allah ya ce wa man kafara duk wanda ya min butulci na bashi kudin kuma yake zuwa fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin Allah ya ce Allah ya isa wanda na bashi dama yake zuwa Allah ya ce Allah ya isa haka wani malamin tafsirin yace yace kawai ka gane abin da yake nufi Allah ya baka dama hadisi ya tabbata manzo Allah yake cewa duk wanda Allah ya bashi lafiya a cikin sa ya bashi kudin da zai je aikin haji yake zuwa kun ya ga dama ya mutu bai hude ko ba nasari ko ba majusi ba daje bane kana da kudi kana da lafiya ka samu dama kuma ka yi zuwa baka da hujja in ka mutu Allah sai ya tambaye ka kana da kudin da zaka biya aikin haji kuma lafiya ko kake dauka ka biya to idan baka samu kai ba ka mutu sai Allah ya tambaye ka dan ya baka kudi ya baka lafiya shine hujja saboda haka wannan daki wannan masallaci mai alfarma mutanen dacin salihan bayi sun ziyarce shi tun daga kan annabi Adam bayin Allah salihai annabawa waliyan Allah mutanen kirki duk sun je shi kuma nan gaba za a yi ta zuwa har ranar da za a rushe shi akwai wanda zai zo ya rushe shi manzo Allah ya ba mu labarin sa ana ce masa suwai atai min ardil habasha daga habasha nan daga Ethiopia zai je kafin banza ne shi zai je ya rusha ta nan gaba ma lokacin bai ba annabi ya ba mu labarin sa to za a zo to a duk mutanen da suka ziyarci dakin Allah ba a taba samu halittar da take darajar manzon Allah ba manzon Allah ya je dakin Allah yayi tawafi yayi aikin hajji yayi umara dan haka sai ya kamata duk wanda zai je aikin hajji ya je ya kwaikwaye shi ya koye shi yayi shi irin yadda manzon Allah ya yi shine kamar yadda annabi ya ce qudu anni manasikakum ku koyi aikin hajjin ku daga wajena dan haka muna son mu faɗi yadda siffar aikin hajji yadda annabi ya yi aikin hajjin sa a jere muka yi shi kamar wato kaso 1 2 3 4 5 6 wurare 6 sune abinda annabi ya yi na aikin hajji kwanuka nawa yayi kamar yadda ya tabbata a cikin wato sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aikin hajjin nan ana yin sa ne Allah ya wajabta wannan ayat da muka karanta walillahi ala nasi hajjal baiti Allah ya saukar da ita a shekara ta 9 daga hijirar manzon Allah a shekarar Allah ya wajabta aikin hajji ga al'ummar annabi Muhammad saboda haka sai manzon Allah ya umarci sayyidina Abubakar yace ka jagoranci mutane kai ne amirul hajji ni ba zan je ba bana saboda mutane suna ta zuwa ana musulunta dama Allah ya ce idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab wannan a shekara ta 9 sai mutane suke ta zuwa daga duniya ana musulunta wajen manzo Allah to annabi sai yake cewa bai kamata ya tashi ya tafi aiki haje mutane su zo Madina baya nan ba sai ya ce Abubakar ya jagoranci mutane sayyidina Abubakar ya ja mutane an tafi aikin hajji yana kan hanya sai Allah ya saukar da suratul tauba suratul tauba a ciki sai Allah yake bayyana cewa innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharama ba'd amihim hada dan a wancan lokacin da tun daga jahiliya musulmai da arna haka suke haduwa sai aikin hajji har a wannan shekara ta 9 din da sayyidina Abubakar ya tafi musulmai ma suna kafirai ma suna zuwa aikin hajji sai Allah ya sauka ya ce daga shekarar nan su mushrikai najasa ne kada su sake zuwa kusa da dakin Allah ballantan shi aikin hajji ba su ba aikin hajji yanzu aikin hajji tsallan musulmi ne ba su manzo Allah ya kalle sayyidina Ali ya ce tashi ka bi Abubakar ka je ka gaya masa wannan ya karanta wa mutane wannan ayar a filin Arafa ya sanar da mushrikai cewa daga bana ba su ba aikin hajji so haka shekara ta kewayo shekara ta goma daga hijirar manzo Allah misali ce a sanar da kowa cewa shi zai ja mutane aikin hajji bana saboda musulman duniya duk aka sanar da su cewa annabi shi zai jagoranci al'umma zuwa aikin haji a wannan shekarar. Saboda mutane suka tuttulo Madina, kowa yana son ya kwaikwayi aikin haji ya ganshi iri musu tare daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda aka cika Madina ranar 25 ga watan Dhulqa'ada irin wannan 25 ranar Juma'a. Annabi ya yi sallah ta Juma'a a masallacinsa. Sai aka ce shi to yau za mu fita, za mu tafi aikin haji. Annabi ya baro Madina ya taho miƙati na mutanen Madina Dhul-Hudayfa. Annabi ya fito da matansa gabaki ɗaya, matansa guda tara. Abubakar ya taho da iyalansa, Umar duk sahabbai. Sai manzo Allah ya taho bayan ya yi sallar Juma'a, ya taho miƙatin Madina ana ce masa Dhul-Hudayfa. To yanzu na kuɗa ta farko Annabi a miƙati, Annabi Muhammad a miƙati ranar da zai fara aiki. Annabi ya zo miƙati ranar Juma'a lokacin la'asar. Sau haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar la'asar a miƙati raka'a biyu, raka'a biyu. Annabi nan ya zauna ya sallaci sallar magariba, nan ya zauna ya yi sallar isha'i raka'a biyu. An gama sallolin wannan ranar, a nan Annabi ya kwana. Da safe ya sallaci sallar asubahi, ya sallaci sallar azhar washe gari. Wace rana kenan? Rana Asabar 26. Sai Annabi yake cewa atani atin min rabbi, na yi mafarki ko kuma wani mai zuwa mala'ika ya zo min daga wajen Ubangijina da wahayi kenan. Faqala, sai ya ce min salli fi hadal wadil mubarak, kai sallah a wannan bugiran mai albarka shi ne nan miƙatin Dhul-Hudayfa. Allah ya sa wa wajen cewa waje ne mai albarka. Wa kul, ka ce ka yi niyyar aikin haji, ka ce umratan fi hijja, zan yi haji da umara a haɗe. Wannan shi ne hadisin da yake tabbatar cewa manzo Allah ya yi aikin haji wani iri kirani, ya gwama haji da umara. Domin ga wannan hadisi da manzo Allah ya ce, mai zuwa ya zo min ya ce ka yi sallah a wannan gurin mai albarka, wa kul umratan fi hijja, ka ce haji da umara zan yi a haɗe. So haka Annabi ya yi salloli guda biyar bayan ya yi sallar azhar, to sannan ya yi niyya. Duk wa'innan sallolin da Annabi ya zauna yana jiran sauran al'umma. Kun san Annabi yana da tausayi, tunda mutane sun ji zai zo ana ta zuwa, to ana ta zuwa Madina. Wasu sun je sun same shi a Madina, tunda yanzu ya taho miƙati, sai Annabi ya saurari mutane, ya jiran mutane a nan miƙati. So haka sai da ya yi salloli guda biyar, la'asar ta ranar Juma'a, magariba ta ranar Juma'a, isha ta ranar Juma'a, asubahi ta ranar Asabar, da sallar azhar da bayan azhar. To bayan nan ne na Aisha take cewa na sa wa Annabi turare kafin ya yi harama. Saboda haka sai da Annabi ya yi wanka ya sa turare. Akwai abubuwan da ake so a wannan wajen a yi, ba sai mu faɗe su ba, amma ya shafa turare a ji. Ana son wanda zai yi niyya a miƙati ka sa turare a jikinka, don za ka yi wata ibada mai tsaho. Ba a son ka cakuɗu da mutane kana fita da wani yanayi mara daɗi. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa turare, sannan ya ɗaura haramunsa. Ba a sa dai turare a cikin ihram, ba a sawa, sai dai ka sa a jikinka. To ko ka sa a jikinka don yana su ya taɓa haramunka ba matsala. A wannan gurin da Annabi ya yi sallar azhar raka'a biyu, sai ya ce labbaika umratan wa hajja, Allah na yi niyyar aikin haji da umra. Sai ya kama talbiya labbaika Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka. A wannan mutane sama da mutum 100,000 suna tare da Annabi. Ba kowa ya ji wannan niyyar da Annabi ya yi ba. Kamar yadda Habrul Umma yake gaya mana Abdullahi dan Abbas, ya ce yadda domin wasu suna cewa Annabi ya yi niyya a masallaci, wasu suka ce a Annabi a kan abin hawansa ya yi niyya, wasu suka ce a sai da Annabi ya fara tafiya dabbarsa ta hau kan tudun Baida ya yi niyya, sai haburul umma yace abin da ya faru duk wannan guraren annabi yayi niyya saboda mutane suna da yawa babu lasfika muriya annabi za ta kai kowa yaji ba saboda wanda ya yi ji a masallaci to annabi yayi anan da ya haukan abun hawansa akan ragunsa yayi alqaswa da ya haukai sai ya sake fada labbaik allahumma umratan wa hajja Allah na yi niyyar aikin hajji da umara to wanda suke gaban suke nan gebe sai suka ci sai suka yi niyya wajen wanda suke masallaci daga masallaci suke saboda nan suka ji annabi yayi waɗanda kuma ba su ji anan ba saboda yawan mutane akwai albaida duk wanda ya je miƙacin mutanen Madina idan ka fito daga Boston ka akwai wajen da za ka ga Boston kana hawa tuduwaka in kun fito wannan ake cewa albaida to da annabi dabba su ta hawo wannan tudun za ta fito ta yi aiki hanyar Makka nan ma sai annabi saboda tunda ya hawo tudu kaga za a sake gano shi da yawa sai ya ce labbaik allahumma umratan wa hajja to guraren nan guda uku duk annabi ya yi to idan ka yi a masallaci shikenan idan sai da kawo Boston ka ga yayi in sai da Boston ta fara tashi ta fara tudu ta fara hawa tudu kai yayi za ka iya hadawa guda uku za ka yi a guri daya duk inda kai abinda ba a so dai ka bar wannan wajen baka yi niyya ba in ka bar wajen baka yi niyya ba to ka bar wajibi so haka sai ka yanka rago shine penalty din da yake kanka shine zai gyara ma aikin haji lallai a wajen ake so kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga miƙati yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka wannan tauhidi ne duk wanda yake Allah ya hukunta wato an halicce shi tun yana alamin zar kafin ma a sa shi a cikin cikin mahaifiyarsa sanda Allah ya ce da annabi Ibrahim wa'azzin fin nasi bil hajj ka yi shela ka gaya mutane cewa su zo su ziyarce ni su yi aikin hajji ya tuka rijalan za su zo wasu a ƙasa za su zo iyayenmu duk da kakanni a ƙasa aka tafi wa ala kulli dhamir wasu kuma za su hawo abun hawa su taho wasu a raguna wasu a dokuna wasu a jirgin ruwa wasu a mota wasu a jirgin sama shine wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq duniya kaf daga ko ina za a dinga towa aiki haji yanzu ba abin da ake ba kenan to duk wanda ke nan annabi Ibrahim yace ya ubangiji murya ta abata kai duniya yace kai shelar mu su Allah mu za mu isar to duk wanda yace yace labbaika to za shi wanda bai ce labbaika ba to kunnan sa ya toshi Allah ya kiyaye saboda haka iya amsa wanda kai iya aiki haji da zaka yi so nawa ka amsa to sannan zaka yi to shi ne anan annabi yake sake jaddada tauhidi yace labbaik allahumma ya ubangiji mun amsa kiran da kai mana cewa mu zo mu aiki haji labbai ina sake amsa labbaik la sharika laka labbai ina amsa ma kai kadai ba wanda yake kira wani irin wannan kiran sai kai ba na hada ka da kowa innal hamda wan ni'mata laka wal mulk kai ya kamata ai wajin jina ka bani lafiya ka bani dama to aikin haji kinna innal hamda wan ni'mata wannan ni'imar kaza dai a tsakanin mutane kaf aka sa suna nan to wallahi kato wannan ni'ima ce kuma kai ka cancanta in gode wa wannan ni'ima la sharika bana hada da ku wannan kana jaddada imaninka kana godiya ga Allah da ya zabe ka ka taho wannan ibada mai tsada to wannan tarbiyyar wajibi ce a lokacin da kai ce labbaik allahumma umratan ko hajjan wa umratan ko hajjan sai ka goma ta da labbaik allahumma labbaik wajibi ne kuma zalla ce aikin hajjin da yafi lada shine wanda aka yi tarbiyya da yawa ana son ka daga muryar kare ta duk inda aka zo za a yi overtaking ku ko kuka zo tsayawa za ku yi sallah akan hanya ku yi ta za ku sauko daga mota a yi ta za ku hau mota haka ake so annabi sallallahu alaihi wasallam zai hau ya ga abun hawansa yana hau tudu sai ya sake labbaik allahumma labbaik in yana gangarawa labbaik allahumma labbaik haka ake so yanzu al'aziz yake yi aikin hajji da ya fi lada wanda aka fi yin tarbiyya da yawa wanda aka fi yanka hadaya da yawa mu zana zan ba sa san yankan hada ko sai ce ifradi zai ba sa san yanka ya san yankan ma wani lada bane zamu ji yadda annabi guda nawa ya yanka hada ya sama sallallahu alaihi wasallam to haka annabi ya taho yana wani to wannan amsawar labbaik allahumma labbaik din ma ka fada kace Allah na amsa ka zo to ka samu Allah ya amsa mama to shi kansa ya yadda ka zo din ka amsa kiransa wannan falala ce ya zo a cikin littafai cewa akwai wani bawan Allah dattijo sun tafi aikin haji da wani yaro matashi a miƙati din nan ya hau abun hawarsa sai ya ce labbaik allahumma labbaik dattijo shi da yaron yana ji dattijo yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak sai suka ji murya daga sama ana ce masa la labbaik wa la sa'ik ba mu karbi wannan kiran da kazo ba ma bukata ba ka da arziki daga sama ma'ana Allah bai karbe shi ba sai yaron nan yake cewa da dattijo na ji ku abin da nace naji yace ya ɗana yau shekara 40 na aikin haji dissan da nazo na ce labbaik allahumma labbaik sai ya ji wannan bariya an ce min la labbaik wa la sa'ik sai yaron ya kalle shi yace kuma kake ta aikin haji an ce ba a amsa ba kuma kake ta zuwa kake ta yi yace to yanzu idan Allah ya yi fushi da ni sai ni ma in fushi da Allah saban da nayi ya jawo Allah ya ce ba ruwansa da ni ya ki amsa ibadata sai ni kuma in fushi da Allah din ajin zunubin da na kake yi ka komo wajen Allah shi ne la manja minka illa ilayka ba inda zan fake ba inda zan guje maka Allah sai dai da wajen ka in kana jin tsoron kura sai ka gudu ka batta shi ko Allah in kana jin tsoron sa to ka dawo wajen sa shine zaman lafiya kada wani sabon da kake yi ya hana ka wai waka ce ba ka dawo wajen Allah duk sabon da kake kuma wajen sa la manja la manja minka illa ilayk dattijon nan shekara 40 yana labbaik allahumma ana cewa ba a karba ba a bukata amma bai fushi ba bai fasa ba ya zo dai ya manne wajen Allah Allah kuma yana da rahama wata rana sai ya ce to shikenan mun yafe maka wa'ancan shekara 40 din duk sai a tattaro a bashi kuma zalika alillahi ya'aziz Allah yana da rahama Allah kai mana rahama saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a miƙatin nan akwai abubuwa da suka faru wanda wato yana da darasi a ciki ɗaya daga ciki anan nan miƙaci matar sayyidina abubakar nana asma bintu umais sai ta haihu wannan wunin da annabi ya je miƙaci za a yi niyya sai ta haihu in ga mace ta haihu ai ka gaba ta da tsarki ta haifi ɗa mai suna muhammad dan abubakar Asma'u bintu Umais asalinta matar Ja'far dan Abu Talib wan sayyidina Ali ya girma sayyidina Ali da wajen shekara 10 lokacin da ya baro kasar Habasha ya zo Madina a shekara ta 7 lokacin da Annabi ya je ya fito Khaibar sai ga aka ce ga Ja'far ya zo kuma su dai da Annabi Annabi kuma yana son sa sai Annabi ya ce to ni munnan ma na rasa wacce zan yi munnan mun samu nasara akan Khaibar ko kuma munnan zuwan Ja'far Annabi ya kama shi ya rungume shi Annabi ya tsotsi wato goshin sa saboda girmama to shekara ta 8 kuma in ya tafi yakin mota sai Allah ya karbi ran ya shahada dan Annabi yana kan munbari malaika Jibril ya zo ya ga masa cewa an kashe Ja'far a filin yaki Annabi ya ji ba dadi saboda Annabi yana son sa Annabi sai da yayi masa zaman karbaddin su a masallacin sa Ja'far ya rasu Annabi ya zauna ya karbi taziya shine hujjar masu zaman me yake cewa zaman makoki Annabi ya zauna ya karbi taziyar Ja'far a masallacin sa an zo an yi wa annabi ta'aziyya shine annabi ya bamu wata sunna wanda yanzu ake yi ko kuma iyayen mu da suke misali a ranar sai yace isna'u li ali ja'far ta'ama a dafa girki ai girki akai abinci gidan Ja'far Ja'far ya rasu akai wa iyalin sa abinci shine iyayen mu da ake dafa abinci akai gidan mutuwa wanda kai yanzu ana yi annabi ne ya bada wannan ranar mutuwar Ja'far to Ja'far bayan ta gama ta gaba sai sayyidina Abubakar ya nemi aurenta sayyidina Abubakar ya aure ta shine ta haihu a wajen miƙati bayan annabi ya yi wafati sayyidina Abubakar ya zama khalifa shekara biyu da wata biyu shi ma ya rasu wannan yaron yana karmi bi shekara uku da ta gama ta gaba sai kuma Aliyu dan Abi Talib kanin mijinta na farko sai shi ma ya aure ta sai ya dauko sayyidina Muhammad dan Abubakar ciyar ke Muhammad dan Abubakar hannunsa ya girma jiyaken da sayyidina Ali tare suke yana karkashin tutar sayyidina ya za ka yi karaba gidan sayyidina Abubakar da gidan sayyidina Ali cikin banza masu zagin sayyidina masoyan juna ne masoyan duk suna son juna ga shi ya rike ɗansa Muhammad dan Abubakar a karkashin sayyidina Ali dan sayyidina Ali ne ya rike shi sai ta haihu sai ta ce ya Rasulullah ta ɗauka cewa tunda ta haihu tana jinin nifasi ba za ta yi aiki da manzo Allah ya ce ki samu wajen jinin ki sa auduga da ake kamar mata suke sa ta rufe wajen annabi ya ce ki wanka wankan sa harami ki ɗauki niyya da aikin hajji duk abin da alhazai za su yi ki kawai ɗakin Allah ne ba za ki shiga ba sai ki yi tsarki to haka nan aka samu wannan wato kaga mata sun samu me sun sami mafuta sannan a nan miƙati akwai baiwa Allah Buda'a binti Zubair ibn Abdul Muttalib ana ce mata Buda'a kazin din manzo Allah ce ƴar Zubair ba Zubair dan Awan ba Zubair dan Abdul Muttalib wan Abdullahi dan Abdul Muttalib baba manzo Allah ƴarsa ce Buda'a ita kuma sai ta zo ta ce ya Rasulullah gashi ina son je aiki amma ban da lafiya zazzabi typhoid bishin ramin ba karfi a jikina gashi ina son bida manzo Allah ya ce ki niyya da aikin haji amma ki sa sharadi yace ya Allah nayi niyya aikin haji amma idan rashin lafiyar nan bai ban na damar na karasa aikin haji na inda wato rashin lafiya ya kwantar da ni zama nan ne zan warware harama shine wannan wani ilimi shi ma rukhsa daga samu cewa wa mahalli haifu habastani inda rashin lafiya ya tsayar da ni Allah to nan zan warware harama ta yana daga cikin wato abubuwan da ya faru a miƙati mazala yana da raƙuman da ya to zai yanka su dan hada sai annabi ya sa aka samu masa silifas ya dinga sa musu a wuya domin a lokacin laraba in sun zansu hanya sun san wannan kayan Allah ne hadaya za a je a gaci ba wanda zai sace fulanin da suke sace dabbobi a hanya ba su ba a sace irin wannan tun watantin lokacin annabi ake sace dabbobi to amma kai musu wannan alamar to ba za a yi ba bayan annabi ya sa musu silifofi sai ya ɗauko wuga ma sai ya samu kunnan sai ya kyarta jini ya fito annabi ya sa hannun sai ya goge jini shi ma duk wanda ya gani ko da silifas din sun waɗe da wannan alamar ta keta kunnansa ya yana nuna cewa waɗannan dabbobi ne na hadaya sau har ka ba mai sace su wannan a wajen ake yana daga cikin abin da ake so a yi a miƙaci shi ne cewa a yawaita tarbiyya to sai annabi ya baro miƙaci ya taho Makka yana kan hanya akwai wanda suka ji musulmai a kan hanya cewa annabi zai je hajji to su kuma gidajensu ya wuce miƙaci a gaban miƙaci suke to da mu manzo Allah ya ce duk wanda gidansa a gaban miƙaci yake to gidansa nan ne miƙacinsa sai ya niyya daga gidan sau haka annabi ya taho sai ya ga su danzazzan mutane a kan hanya maza da mata sai annabi ya ce suwaye manil qawm ku suwaye ku suka ce mu musulmai ne kai kuma wane ne kaga ba su san annabi ba sai ya ce ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne manzon Allah sai wata mace ta daga wani jinjirinta ta ce a ala hadha hajjun ya rasulullah wannan yaron shi ma in yayi aikin haji yayi annabi ya ce in yayi kuma ke ma za a baki lada saboda ke ka dauke shi sai wata mata ta ce ya rasulullah ina da baba dattijo ya tsufa in na dora shi akan abun hawa ma ba zai iya zama ba na iya zuwa masa aikin haji a madadin sa annabi ya ce eh ku je ki masa aikin haji sai aka rabkana sai aka tafi yanzu mun gama da mikaci yanzu kuma annabi a makka tunda annabi ya fito ranar asabar ya taho yana zango duk inda aka danga shi a zauna ai zango a kwana sai da annabi ya kwana bakwai tun asabar bai shigo makka ba sai wata asabar da yamma gefin magarba ranar uku ga watan dhulhijja annabi ya shigo ta saman makka ta wajen kada hanyar mu'la makabarta akwai wata makabarta a makka ana ce mata mu'la ta nan ya shigo ya sauka a wajen zahir unguwar da ake ce mata jarwal akwai wata unguwa a makka ana ce mata jarwal a nan manzon Allah ya sauka ranar asabar uku ga watan dhulhijja da yamma so haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya samu ya sauka a masauki annabi bai je yayi dawashi so haka anan ake zango annabi sallallahu magruba yayi isha yayi kwanciya sai yayi bacci da harami a cikin sa sai da yayi sallar asuba washe gari mun shiga nawa ga wata kenan hudu ga wata wata rana kenan ranar lahadi ranar lahadi hudu ga watan dhulhijja da rana manzo Allah sai wanka yace to za mu tafi dawashi sai wanka wankan shiga makka wannan sunnar alhazai da masu umara daiwa ba sai in ka je makka kai tsaye ana kai ka masaukin kai ko dai hotel ko gida idan ka je ka sauke jakarka to yawancin mu kaso 99.9 alwala kawai ake siya ta ɗakin Allah sunna ko wanka zaka saboda zaka shiga harami idan aka sauke ka a hotel yanzu kai wanka abinda aka hana ka kawai kar ka yi wanka da sabulu mai kanshi so haka kai wanka da ruwa kawai na shiga makka na shiga ɗakin Allah mai alfarma sunna ne ba ma sai mai aikin haji ba kai mai umara duk wanda zai je makka in dai zai je ɗakin Allah ko ba haji ka zo ba ko umara sunna shine kai wanka domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam san da yaje fatuhu makkata buɗe makka bai je da harami ba da kayan sa na gida yaje amma da yaje bai shiga cikin makka ɗakin Allah ba sai da wanka to haka wannan sunna ce da ba ma yin ta an sake ta to haka in alhaji yanzu yaje aka sauke ka a hotel kafin ka tafi ɗaki mai alfarma kai wanka da ruwa kawai kai wanka da ruwa ba da sabulu ba saboda kana da haram kana cikin haram so annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi ɗakin Allah ranar lahadi da rana yana ta labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka yana zuwa annabi sai ya fito ya shiga ɗaki mai alfarma ta ɗaki gidan ta kofar da ake ce mata babu bani abdi manaf wanda yanzu ana ce mata babu bani shaiba babu bani shaiba sai dai yanzu ba za ka iya shiga ta wajen ba sun ba za ba wato yadda za ka shiga ɗakin Allah za ka iya shiga kofar amma ba zai linkin ɗinka da ɗakin Allah da ake da wato sun toshe hanya to haka sai dai ka shiga da duk kofar da Allah ya gore maka shiga ciki annabi ya shiga abin da ya fara annabi sai ya tafi wajen ɗakin Allah da zai yi tawafi so haka sai ya je ya fuskanci alhajarul aswad ya je daidai wannan sai kun ba mu da shi annabi da ya shiga makka da ya shigo sai ya zo ɗakin Allah sai ya fara ya fuskanci wajen nan wannan shi ne ake ce masa alhajarul aswad bakin dutse mazala ya ce wannan dutsen da kuke ganin sa fake kirin fari fatse daga aljanna aka suko da shi ya ce zanaban bayi ne suka mai da shi baki masu tsotsa da masu taɓawa duk ka tsotsa da laifinka sai ya kwashe da kaso za shi kwashi shine ya koma fikir maman zalla cewa fari ne tas ya buruwa haske ya fa haske ya fa nono haske zalla nan yazo sai ya sumbace shi da yazo da fuskar shi gaba ki daya wajen sai ya sa bakin shi da alfarma sai ya fuskance shi sai ya ce bismillahi allahu akbar idan ka samu haka ake so ka sumbace shi idan ba za ka iya sumbace sa ba sai ka sa hannunka ka taba sai ka sumbace hannun idan gosulo da cinkoso bai bakka ba sai ka sa wani sandanka ko wani gefen lemarka sai ka taba sai ka sumbata idan duk haka bai samu ba sai ka je nesa inda ka samu sai ka ce bismillah allahu akbar kai nuni amma ba a sumbata in nuni ke ba a sumbata su saka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo sai wani abu da ake ce masa al-ittiba' al-ittiba' shine ka bude kafadarka ta dama sako haraminka ya koma kan kafadarka ta dama tagu ka sanya daki mai alfarma a hagunka kamar yadda muka ga wannan alhaji ne kun gani saboda ka zaka bude kafadarka ta dama sai ka fara dawaki to wannan shi zaka kewaya ka kewayo ka dawo har ka zo wannan kusurwar domin a wannan tafiyar da annabi yake ba a ji wata addu'a rubutacciya da annabi yake ba duk abin da yazo a bakinka karatun Qur'ani istighfari haylala duk abin da ka samu kai haka manzo Allah yi sai da yazo wannan kusurwar kun ga kusurwa wuce da shi ga daya ga daya ga daya ga daya ana ganewa to saboda haka sai da yazo wannan da ake cewa ar-rukunul yamani kwana da take kallon Yaman ka ga shi ne man Yaman kwana ita in ka tafi har Yaman to da yazo nan sai shi ma ya taba nan da hannunsa in ya taba nan amma baya sumbata ana son in ka zo nan ka taba manzo Allah ya ce taba wannan da wannan suna zazzage wa mutum wato zunubi kamar yadda makeri yake zazzage da ci daga cikin karfe so kan an zo idan ka samu ka taba in baka taba ba shi nan ba a ce Allahu akbar zaka ji alazan mu da sun zo sai su ce bismillah la ba a yi anan anan ake bismillah Allahu akbar alhajar alaswad to daga nan kafin annabi ya dawo nan an ji yana cewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wannan shine nassin addu'ar da aka ji annabi yana yi a cikin dawafi tsakanin rukunul yamani da hajar alaswad to me yasa da wannan annabi ya taba me yasa ba a taba wannan da wannan ba ku ga wannan gini nan ba ku ga shi ai asalin Ka'aba ba haka take su koya ba tana da tsawo dinnan Ka'aba ce dinnan Ka'aba ce wa'annan rukunan guda biyu ba a samu an shigo da ginin su ba lokacin da ake gini a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin Ka'aba an yi ruwa ta rurrushe saboda haka sai Quraysha suka ce mu sake gina Ka'aba nan mu rushe ta mu sake yi saboda haka sai suka ji tsoro kan su je abin da ya samu Abraha ya same su fa sai Al-Walid ibn al-Mughira ya ce ai dan Allah maka yi niyya da kyakkyawan niyya sai ya ce ku bani ni zan fara sai je dauko wato guduma me ake cewa abin hakan nan diga kawai wace gari yadda ki waje ya fara rusa ta Quraysha ba wanda ya tashi suka ce mu bari in mun gara zuwa safe bai mutu ba sai mu tashi gari ne waye ya sake fitowa suka ce a to Allah ya yarda da abu sai suka haɗu sai suka rusa ta to da suka rusa Ka'aba sai suke cewa kowa ya kawo gudunmawa amma kada wanda ya kawo mana kwabo na haram tunda suna harkar riba suna harkar abubuwa da sai da giya kudin halal sai ka hada kudin halal din sai aka fara gini da aka zo ginin wannan rukunul yamani da hajar al-aswad yana kan foundation din annabi ibrahim to za su to haka sai kudin ba zai kai ba sai suka ce to mu giya iya kudin mu iya kudin halal din sai ya kare anan sai saboda haka wannan foundation din ba foundation din annabi ibrahim bane foundation ne Ibrahim gashi nan kun gane sai aka da suka yi gina ta sai suka zo iya ragowar na annabi Ibrahim sai suka yi hijir Isma'il in ka je tawafi yanzu akwai wani waje mai dan tayin an dan kewaye shi haka a cikin Ka'aba to duk cikin Ka'aba ce kudinsu ne bai kai ba, sai suka ja suka ce to bari mu kewaye shi shi tunda ba kudi na halal. An fahimci maganar Isa manzo Allah baya taɓa nan don wannan ba akan ƙawa'id Ibrahim ba ne. An fahimci maganar sai aka duk wanda ya shiga cikin nan manzo Allah ya ce kai sallah kuma ka shiga cikin Ka'aba. Isa ya ce sana rufewa ba ko ake bari ba. Dama in kuma ka zo tawafi ka kewaye ka ta nan ko tawafin ka bai ba dan bai cika ba. Dan sai ka kewaye ta gabaki ɗaya. An fahimci maganar Nana Aisha lokacin da aka yi fatu Makka manzo Allah ya zo zai shiga nan an sa masa matattakala. Sai Nana Aisha take neman ta shi yace na zaki ne. Na ta shigo tana za ta shigo ciki. Na zaki ne tace ai ni ma da kuke shiga ka ba ina son shiga. In samu sai yace tafi nan wajen. Shiga nan ki in kin nan kamar kin shiga nan. Sai da shi ya ba ta wannan labarin yace ai abin da ya faru kin ji wannan labarin da muka yi. Ita ta rawaito mana daga wajen manzo Allah. An fahimci maganar so haka idan ka fara tawafi daga nan kake wayo ka dawo nan kai daya to ana son kuma manzala yadda yayi a kewayo na daya na biyu na uku bayan ya bude kafadarsa sannan ana son ya danga sauri sassarfa kana motsa kafadinka gabaki daya an fahimci maganar asalin su shine Quraysh ne da annabi ya hijira